sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Mailu Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum. Yau ranar Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. A ranar Juma'a ne Amurka ta zargi Iran da hannu a hararen da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci tare da ƙara zage damtse a daidai lokacin da Amurka ke la'akari da ɗaukar tsauran matakai da suka haɗa da yiwuwar amfani da ƙarfi. Fadar White House ta fito fili ta bayar da bayanan leƙen asirin Amurka. Yayin da 'yan tawayen Yemen da ke alaƙa da Iran ke ci gaba da kai hare-haren jiragen ruwa da suka ce suna goyon bayan Falastinawa a zirin Gaza. Inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas waɗanda ƙasashen yamma suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'adda. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Tehran ta samar da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami ga Houthi da kuma bayanan sirri. 'Yan Houthi da ke riƙe da yankuna da dama na ƙasar Laraba mafi talauci da suka haɗa da Sana'a babban birnin ƙasar sun ƙaddamar da hare-haren jiragen marasa matuƙa guda 100 da makamai masu linzami akan jiragen ruwa na kasuwanci 10 a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. A ɗaya ɓangaren kuma bayan shafa kwanaki ana tattauna mai tsanani kan batun dakatar da faɗa tare da samar da kayan agaji zuwa zirin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amurka bata haukan kujerar naƙi ba a ranar Juma'a kan wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kwamitin mai ƙasashe 15 suka amince da shi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗi cewa a yau wannan majalisar ta yi kira da ɗauki matakan gaggawa don ba da damar kai ɗaukin gaggawa cikin aminci ba tare da wata matsala ba da kuma faɗaɗa ayyukan jin ƙai da samar da yanayi mai ɗaurewa na dakatar da tashashen hankulan. Ta ce dole ne a gaggauta sakin waɗanda aka garkuwa da su kuma dole ne Isra'ila da Hamas sun mutunta dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. A jiya Juma'a ne kasar Congo ta fitar da wasu sakamakon wuri na babban zaben kasar bayan tsawaita ranar zaben da ba a shirya ba, lamarin da ya sa wasu 'yan takarar jam'iyyar adawa suka yi kukan magudi tare da yin kira da a soke zaben. Sakamakon wucin gadi na dubun dubatan masu kada ƙuri'a a cikin 'yan gurin hijirar Congo ya nuna cewa shugaba Felix Tshisekedi ne ke kan gaba akan masu hamayya da shi. Hukumar zaben kasar ta Seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar Congo. Ta samu rijistar kimanin mutane miliyan 44 daga ranar Asabar. A wani taron manema labarai a Kinshasa, babban birnin kasar, shugaban hukumar zaben Seni Davis Kidima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita kada ƙuri'ar ya kasance cikin rudani da rashin gaskiya. Zaɓukan da kan janyo cece-kuce sukan haifar da tarzoma a ƙasar ta biyu mafi girma a Afirka, wadda kuma ita ce ƙasa ta uku a duniya wajen samar da tagulla, kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt, wani muhimmin sashi na batirin motoci masu amfani da wutar lantarki. A yayin da dakarun 'yan adawar ƙasar Myanmar da ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai ke ƙara ƙaimi wajen yaƙar gwamnatin mulkin soji, kafofin yaɗa labaran ƙasar nan suna ƙoƙarin yaɗa wannan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Mailu Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau za mu tattauna da ɗaliban nan na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma da aka sako su bayan sharafe da watanni biyu a cikin daji a hannun yan bindiga dadi. Toma dalla. Kamar da muka bayyana muku a shirin na tubalin tsaro na wannan mako. Zamu tattauna ne da daliban nan na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma da aka sako su bayan da yan bindiga da suka yi awon gaba da su da kuma suka share fiye da watanni biyu a cikin daji. Abokiyar aiki na Madina Dauda ta zanta da wasu daga cikin daliban da aka
Mamu da kai Fatima Federal University Dutsen ma Fudma muna da cikin gida ne mu kwanta tsakanin karfe 2 so mun bacci kawai sai muka ji mutane ci da mu sani suka shiga ba so dakuna guda biyu ne sannan muka ji tsoron dakin suna ihu sai dai cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar dakin mu sai suka ture ta kawai muka gansu cikin gida mazama ko barayi ne za su ansa waya ne sai kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje ashe duk suna waje sai su rani ko na da bindigo so sai su radin koyi da bindigar kuzun su sai suka ce to mu tsaya da tsayawa ko suka ce to sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je safar zai ce don uban ku ku je
suka tafi da ku su nawa
su ta suka zo ranin da suka zama muna tafiya hanya kuma suka fara yawa sun kai 14
kun san inda suka kai ku
ba da wani tunne ji suka dauke mu na farko ni muna tinka tsanan su a baba mu sauraron ba so da muka yi kwana kamar kwana 12 kun sai suka dauke suka kai mu can wun zamfara suka ce zai muka yi tafiyan kwana biyu a hanya zuwa wun zamfara kuma
a kafa
a kan mashin ne
me ya faru a wayannan kwanakin duka da kuke tare da su
a kwanakin dai mu gani kudi suka rana tantambe shi a kawo musu kudi dan ba kawo kudi ba so suka ce a kashe mu suka ce a daura mana aure da su
yanzu an muku auren
a ba su basu mana aure ba
to yaya rayuwar ku a waje
rayuwar dai a wurin dai zamu ce mu kawo mu gode mu Allah if not it's no easy sha wallahi ba daki a waje muke kwana ga rana ga ruwa kuma ne akan muke fa kuma akan mu yi wannan
maganar abinci ba
a abinci dai suna kokari suna ba mu amma lokacin suka yi fushi ba sa mu shi sha abinci lokacin suka yi fushi dan ma zaka masa dauce za ka kudi ba ka suna hana mu abinci lokacin suna bugu mu kuma cikin sai su ha kuna ma su yadda mu sa jikin su ya kuna mu yi ji mu ba wani su ko sai ka ci kuma ne jirage suna tafiya wani suke neman mu sai su daure mu sai su gudu su suka ce ko da jikin ya saku bom sai dai mu zai kashe ba su ba sai su gudu sai su bam
to ba su wani musguna muku ko su ci mutuncin ku ba
an dai buge mu su kwanaki amma ba bugu wai haka nan ba amma mun gani ta taba mu ba ba mu gane fasikanci ba rifi ba komai
dukan ku ko nawa ne
mu biyar ne daka
kuma yanzu ku biyar dan aka sako
eh mu biyar ne sai duka mu duk muna nan lafiya kal alhamdulillah mun gode ma Allah
kwanan ku nawa
mun kai wata biyu ma ya wuce saboda sun zo October 4 kuma yanzu kamar December 17 ne yau to almost 2 months more than 2 months sha mun fito mun sanza
kuka ji yanzu da aka sallamo ku
mun gode ma Allah wallahi alhamdulillah godiya mu muke ma vice chancellor makarantar mu wallahi mutun ya ce maka mana shi mai kwan Allah ya ce maka mana shi Allah saka masa da alkhairi
wannan ma da yake daga cikin dalibai mata da suka shaki iskar yanci bayan shan watanni fiye da biyu a cikin dajin
ba ni cikakken sunanki
Fatima Abdullahi Bello shine cikakken sunan
mun sunan makarantar
Federal University Dutsen ma Katsina State
to menene ya faru
ma ba za mu ma iya ce ba kamar mafarki abin ya share yanzu ba mu ma so mu tuna da abin da ya faru kuma a rayuwar mu saboda ba mu fata ya saka faruwa a rayuwar mu ko da wanda suke kusa da mu da iyayen mu ko family din mu ko su abokan din mu ba mu so abin ya faru da su saboda ba mu abin da za mu ce wallahi alhamdulillah dai mun gode ma Allah yanzu alhamdulillah da godiya
yaya suka rika duba ku sun ba ku abinci kuna wanka kuna komai da komai
ba mu wanka da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a gora a goruna kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwan su ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci ta ya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka uban wukan ma wankan ma adda za su ci uban mu suke cewa in mu masa buka da sai su sai za su ci uban mu kuma bangaren abinci dusan garin rogo garin masara da garin me ma kikan dusa dai na gari shine muke shi da kuka gashi ba mai wani rana ba manja sai dai gishiri
dama shi ake yi
ba dama shi bane garin ake kawowa sai mu tuka amma kuma muka tuka mun diba da yawa sai mun duka sai wanda suka so in su ne suka yi abinci abincin da za a ba mu biyar kaman mutum guda ba zai ma ishe shi ba kuma gashi ba mu da inda za mu yi dole ne mu hakura mu ci in mun ci so daya sai Allah ya yarda kuma sai wata rana koko an ba mu da safe in so in sun zo sun gan dama sai su ba mu da yamma in kuma ba su gan dama ba aka za mu kwanta idan za mu kwanta sai a dinga sa mu sarka idan jirgi na zuwa haka suna jin abin gan jirgi sai su daure mu cewa idan zai halbe ya halbe ya kashe mu a wurin ma ba mu abin da za mu ci wallahi saboda
amma ba su yi muku fasikanci ko wani abu ba
alhamdulillah sun ce ba su a taba mata su din sun ce ba su abin ba su a fasikanci da mata saboda suna da matani su har ma suna ta gaya mu cewa me muke yi a makaranta ba me yasa iyayen ba su aurar da mu ba me muke yi a makaranta ga su su in kai shekara in yan matan su sun kai shekara 10 da wani abu dai aka aure ake kai su me amfanin makaranta cewa aka dinga mun wai ma
yanzu ya kika je da kika fito
alhamdulillah gashi kuma mun samu dama mun gani senator Yemi Ahmed Tinubu first lady mother of the world and mother of the nation farin cikin ma ban ma san inda zan ce ba amma sai alhamdulillah ba abinda za mu yace sai dai alhamdulillah mun gode ma Allah
yanzu za ku koma makaranta
insha Allah za mu koma makaranta za mu gama makaranta da degree mai kyau insha Allah in ba first class ba to sai dai abinda Allah ya sa insha Allah za mu koma makaranta kuma za mu zama abu a duniya a nan Nigeria a nation dinka insha Allah za mu zama wani abu
Nagode Fatima
Nagode
to ko me iyan wadannan dalibai ke cewa
ke sunana Muhammad Saba Ibrahim daga ni indige din Kwara State ne daga Lafiya ni bani he ne ta ita ake kira Muhammad Fatima Rukayat tana makaranta ne a Federal University Dutsenma a Katsina tana cikin yaran da aka yi kidnapping wajen wata uku baya to cikin sakin nan da aka yi musu ita ne yar mafarin da suka saka almost about 20 days ago suka sake ta ita to muna tazzatan cewa za su sake su kwana guda ne a lokacin da aka sako ta ba su sake ta ba ba su sako su ba to wayannan bai yi shekaran jiya ba da Allah ikon Allah sai gashi dai sun baro yaran to da aka kama ƴan kudin an nemi wani ba wurin ku ne eh kudi suke ta matsa mana cewa mu kawo nawa ran da suka fara kama su yariyan nan ta kira ni ta ce mini gashi fa an kidnapping din su nace to ba su waya da suka karbi waya sai suna requesting cewa mu je mu nemo miliyan 5 akan kowace yarinya su biyar din to akalla da suka ce mana miliyan 5 kowace muna cikin yi da su suka koma miliyan 2 cewa mu kawo 2 million muka ce ai mu talaka ne talaka kuma amma da kuɗi kuɗin ma da kake ambata ni ban taba gani ba balle ma kace man wai in kawo miliyan 2 to cikin haka da muke tayi da su suna tayi suka ce to mu je mu kawo miliyan 1 to ikon Allah inda dai dangi suke muna ta shiga muna shiga muna roƙon Allah wasu suna bara kafin mu kammala wannan kuɗin to da aka muka hada wannan kuɗin first money din da muka ba su da ya tafi wajen su was 4.5 randa aka kai kuɗin nan aka kai musu kuɗin nan muna zaton za su saki yara ba su saki yara ba sai suka ce kudin yayi kadan mu je ga makaranta a kawo kudi muka ce ai makaranta baya bada kudi a bayan haka kuma miliyan 5 ya ƙara zuwa duka miliyan nawa kuka bayar kudin da aka kashe da yadda suka karba a hannunmu da last one din da suka karba 800,000 wallahi miliyan 20 da 400 take wallahi tallahi abinda suka yi kenan sannan suka sako musu suka sako yaran da suka sako su kawai haka nan a ra'ayin su suka sako yaran muna ta roƙon su suna kiran mu muna ta cewa akwai lokacin da muka kira su sai su gaya mana cewa yaran mu ban musu muka ce a'a ya za mu ban muku yaran da muka aihwa kuma kun san cewa mu yi bauta akan su shine kuka ce mu ban muku su sai dai ran da zai sake duhu din nan nayi mishi last talk nayi mai magana yace to mu je mu nemi 200,000 bi mu turo musu nace to ya zaka yace mu zo dajin zamfara wajen bilbil din nan muka ce ai ni ban san wajen ma ba garin mu nisa da rai amma in dai ka yadda cewa mu kawo 200,000 akan kowace yarinya zaka sake su to da Allah turo ma account sai yadda cewa zai kawo account sai tura ma account da ya turo account din sai nace to ka saurari kuɗi zamu turo maka kuɗi wallahi sai muka tura mishi 800,000 kan miliyan 20 wallahi tallahi haka yayi to da muka tura mai wannan 1,800 din sai ga man cewa shi ya an riga an ga kuɗin bare ya tambaye mai account din da ya tambaya ya ce kuɗi ya shiga can sai ga man cewa mu yi ta saurara zuwa ƙarhe 3 zuwa 4 zamu ji muryan yara a hili kuma tule 4 din yana kaiwa sai na ji yara kawai suna calling because all of them suna da number na offered saboda cikin iyayen yaran duka tunda kaga in kidnapper ya dauki yaran kayu yeah it know some of them they will just eliminate them basu suna da zuciyan koman da zasu iya yi wata lokaci zai ce mun da Allah baban roka ya da Allah ka turo mana kati mana saboda yata tana wajen yara suna wajen I have to sai na sai katin 2,000 sai in tura mai just to make sure cewa they just keep the life of these girls in safety haka muke ta yi ina ta wannan da su ina wannan da su shi yasa yace baba kullun kana muna magana maganan ka tana sanya a zuciya na insha Allah yaran nan yau zan sake su tule yayi zuba su yayi a mota yayi aiko su abin da yayi ban ya je sai kira ni yace yaran suna cikin mota
suna hanyar tawowa
inda ya hada mun kenan kuma da na je yara suka kira ni suka ce eh gaskiya a cikin mota suke
to ya ka je yau da aka sallamo su
wallahi tallahi zuciya na ko bacin da nake da wallahi ta babbunta uwar ma cikin lokacin da aka sauko yaran nan to da ko na tashi daki na idan na hitaka sai in ji kawai tana zanne na diba dakin ta haka sai ba ta bacci sai dai in ji ta kawai tana zuciya kamar ta kashe kanta naje ke wallahi kada ki bari wannan wani hawan jini ya same ki kuma tule da muka zo muka gwada ta samu hawan jini
daga bisani mahukuntan wannan jami'ar sun masu nuna matukar farin cikin su bisa samun yancin daliban nasu
sunana Dr. Amina Ado Deputy Vice Chancellor Academics na Federal University Dutsen Kasina State a matsayin a makaranta farko muna gode ma Allah subhanahu wataala sannan a madadin shi shugaban jami'a Professor Arnel Hamisu Bichi OON muna kara godiya ga Allah subhanahu wataala na dai kenan na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban kasa Hadisa kulawa da ta nuna da kuma ainihin NSA muna gode masa matuka mun yi farin ciki kwarai Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya kara tsare mu da tsarewar shi abinda zan iya cewa kenan a wannan lokaci
Dr. Aminu Ado mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya dake Dutsen ma masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wadanda suka taimaka wurin kawo muku wannan shirin musamman ma abokin aiki na Madina Dauda wacce ta mana wannan tattaunawa sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku sunana Yusuf Mustafa Batsari da zan kasance da ku a cikin shirin inda yau a cikin shirin gidan radio Landmark FM Kwantagora a jihar Niger Nigeria muka tattaki zuwa garin Odara dake cikin masarautar Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na Odara dake da tazarar kilomita 10 daga cikin garin Kwantagora da isana garin na Odara na samu damar zantawa da babban limamin garin Odara inda ya soma da bayyana mun cikakken sunansa kamar haka
sunana Yusuf Abdullahi Chief Imam na garin Odara to maganan tarihi garin Odara dake wannan yankin masarautar Sarki Sudan asalin a Odara kakanninmu sun taso ne daga kasan Katsina yanda tarihi yake ba mu bayani a wani garin da ake cewa Yan Tumaki to kakanninmu daga sun suka taso kasan Katsina matsayin su mahalbani suka fito da wa da kani su su uku suka yi yammacin ga da suka zo sai suka sauka a garin Mashegu da suka sauka a garin Mashegu bayan sun zana a wannan wurin sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wani zama a Mashegu sai zanna a Mashegu da wannan kane sai suka taso daga yankin Mashegu sai suka yi nan da suka je nan shi karamin su sai ya tsaya a garin Ucho shi kuma yace ya ga wani zama nan to sai shi wannan karamin sai ya tsaya ne a garin farin shin je ya kawo garin Ucho shi kuma wannan da ke bin wancan da Mashegu sai ya zo nan sai ya kawo garin Udara to asalin wa'annan kakanni namu su suka fito daga Katsina yankin da ake cewa ɗan tumaki suka zo ne suka kawo wa'annan garuruwa guda uku wanda yake wa'annan uwa da kanin ne dukkan su uwan su ɗan uban su daya to suka zo suka kawo wa'annan garuruwa guda uku
yanzu ake tsaye cewa garin Udara ya dau shekaru kamar nawa
to asalin garin Udara lalle ko da Udara ta zo suka sauka ne suka kawo wa'annan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar Yahuri asali yadda muka samu saboda haka shekarun da rika huwan garin Udara ake yafi ya haura mu shekara da yuku a kan huwan garin Udara
shin ko akwai wasu abubuwa da wannan gari ko yanci wanda masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowane yanki za a ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali yan baya su daura ko kuma su rike su can cewa lallai muna da wani al'ada a garinmu da muke yi watakila ko bukukuwa duk shekara me za ka yi karin bayani a kai
to game da al'adu wanda muke yi lallai al'ada ne da yusu kamar gayya da ake yi zamanin da ba gayya ana haduwa a yi gayya kuma a yi ta kiɗe ke wanda ake ta makiɗin noma wanda yake ba sawa sun gaji wannan abin ne yana hada kan mutanen gari
in
an kai gayya a yi ta kiɗe-kiɗe ana kiɗi ana unna noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kiɗi har mata su zo suna musu hita ana wannan in kuma nan huda ne zo ana yi to sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda dadewar lokaci yanzu an bare su ne kuma farfado da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba mu addini bane al'ada an ba ya saba mu addini bane rike shi yana da kyau saboda ganin shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali na ku bai wucewa saboda haka muna da bukatar farfado da wasu abubuwa irin wanda aka sani ana yi da wanda ba saba mu addini ba za a insha Allah za mu yi kokarin mu hudu da su
to a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar Kwantagore yanki ne da take da kabilu da dama shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri
to yankin kasan masarautar sarkin Sudan yankin Kwantagore asalin waɗanda suke da rinjaye wanda suke da wannan asalin wannan yankin su ne Basawa da Kambari su ne aka samu a nan sai kuma da suka jagoranci wancan garin Udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagoranci yankin kusan Udara wurin sarakuna guda 18 ne ko wanda suka yi sarautar garin Udara har bisa ga yanzu wannan gari ke ci Abdullahi Ibrahim ita dai kasan Udara Allah ya albarkace ta da abubuwa masu yawa kama daga abin nema sannan da itacen da ake sawa ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwalton da ake yi a sassan Najeriya asalin yankin kasan Udara ake daukar su ana daukar da ma'adani ana daukar su yankin Udara kamfanin da suka zanna nan shekara 40 da suka wuce ana daukar duwatsunmu wanda ake gurjewa ana wucewa da shi kasar Iliri da Kaduna da Yauri ana yin kwalta da su duk yankin kasan Udara ake daukar su
ya za ka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka dauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki
game da abin da shi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasar Udara to gaskiya an samu ci gaba amma an dauki lokaci mai tsawo an wuce an ban baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka yi to farko abin da zamu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lallai gwamnati ta zo ta yi mana kwakwarori tun can Kongo to wannan magana ne wanda yake tsohon tarihi amma dai daga wanga dai zuwa bayan mun bari Kongo da can cikin Kongo ake muke zanne ba nan bane aka taso aka koma bakin hanya to daga taso ne aikin da aka fara muna na gwamnati wanda zamu ce mu nuna shine zamanin gwamnati Musa Inuwa Dr. Musa Inuwa shi ya zo ya gina ya muna burtsace shine na farko to wannan abin ya faru ya zo muna wannan aiki to baya gare shi ba mu koma samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan 10 da suka wuce sai UNICEF ta zo wanda ake cewa kuma kuna da yawa
ta da CSDP abin da suke da suke sai da shikenan ina ganin ban manta ba to su suka go suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki yake sarauta a wancan wurin da muka taso kofar gida na kenan to a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna tambana tambayoyi daga karshe suka ce to za su zo su taimaka mu da miliyan 10 kuma sun taimaka so ka ba da wannan kudi to wannan lokacin ne muka amfani da wannan kudi muka gane muka gina primary blog adan ga blog guda bi kwanu da office ne head master ga su can to bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka ƙara tuwo kudin nan kuma muka gina asibiti ga ainihin wajen ga to bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin ɗan siyasa na Bombi yana matsayin abin ga assembly na Niger State dan majalisa ya zo ya yi mana bulo guda shi kuma bulo guda yana nan shi ma an zuwa da office na headmaster yana ga ka ga abu uku kenan wanda zamu fuskanta wanda yake gwamnati ta yi mana ta bangaren gwamnati to bayan gare su sai abubuwan da suke ga su kamar sola to wannan an kawo mana su ga ma guda nan an kawo mana guda biyar ko shidda guda na shiddan da shine farkon kawo an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su suke muke a wanda sunan a cikin gari
to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na Odara
yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abin da muke so in za a so samu ne muna bukatar a saukar mu da wuta nan na nefa
sai wannan lokaci duk ba ku da wuta
tun da aka fito tun lokacin nan wanda ke kantoma wanda ake ci mutum can na rahin gora koran mun yi tare ga muka shiga mota bi muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kokan mu suka yi alƙawari shi ma karan kashi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani ko ni saboda haka abin da kalubalen da ke garin mu a wannan gari na Odara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shike gaban mu ga wuta nan mu suga shekara kusan iye da 10 amma ba barkar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a san ainihi da dai yake Odara in ana neman ruwa na kwarin sha zo nan ruwa masu daɗe sha daga wasu hakanta guda aka zo na ɗiruwa musamman wanga ruwan wanga bai tsace da wanda muka ce za mu yi bayan musa iliya ya yi to buzacen nan bai da canji ta nan samu kamar shi yana da wuya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi ruwan su koma da shi cikin kwanda gora kamar yankin masu gudu suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya buzacen ya nana shi irin su Sani Black wanda ke matsayin ɗan majalisa yanzu ga ya zo ya ba da gudunmawar shi kuma dai abin ya koma ƙasa.
Bayan jin koki da ƙorafe-ƙorafe na al'ummar garin Odara ne na samu damar tuntubar kansila da ke wakiltar gundumar Masuga inda ya ce akwai matakin da suka dauka na ganin cewa ba ma garin Odara kadai ba sauran garurukan da ke gundumar Masuga za a dauki matakin samar musu da ababen more rayuwa kamar yadda ya yi min karin bayani ta wayar salula.
Suna na Honorable Awal Abdullahi, ne kansila da ke wakiltar Masuga ward. A hoɓɓasan da muke a ɓangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addaba mu a yankin, to ta ɓangaren wuta ne akwai abun nan da gwamnati abun da ta kawo muna mu cika na Batun Ward Project. To ta ɓangaren wuta ne insha Allah duk wa'annan abubuwan duk mun sassa su ba kai Odara kawai ba. Duk yankunan da ke yankin Masuga ward wanda dai da yake bakin hanya duk mun sa su insha Allah in abun ga na Ward Project din yazo mun riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi to in Allah ya sa kaga an kaka fara Bro Ward Project din insha Allah muna sa ran ba wai Odara kawai ba ta har Loji daga nan kuma idan ka dauka daga Mararaba kuma har zuwa Butuwar Noma har Ward Project insha Allah duk wannan abubuwan muna sa ran insha Allah duk za su kammala.
To kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma tarihi. Abun mamaki a ce tsohon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun dauki tsawon lokaci babu shi.
Kasan nima da shiga na a da fara wannan abun gana a zama zama na kansila yanzu dai shekara guda dai kenan da zuwa na a wurin. Ko ga gwamnati ka ga idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba to yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ko ga gwamnati duk da yake gonan dai mai adalci ne kuma ne abun gane insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shi ne muna sa ran insha Allah duk wa'annan abubuwan insha Allah wa'annan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutan nan tarki din insha Allah duk za a wuce wurin.
Kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da mahukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagura Yusuf
Mustapha Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Kiran VOA Africa a yamma.